إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba 24 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da 29 ga watan 5 shekara ta 2015 wannan shine darasinmu na na 12 a wannan majalisi da muke tarjama alqur'ani mai girma kuma wannan rana kace take alamta rufe wannan karatu li alawa bangare a wannan rana ajiya mun karanta aya ta 67 a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 66 fadin Allah madaukakin sarki qali bi ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya akan kalla bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qali bi ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
الله سبحانه وتعالى بيان ياي بياني جميد عبند بني إسرائيل suka aikata game da kisan da muka faɗi na kisan kai da aka yi bayan annabi Musa alaihi salam ya yi musu bayanin cewa Allah ya umurce su da su yanka saluwa ba su gushe ba suna ci gaba da taurin kai irin wanda suka faro shi a baya da yawaita tambayoyi ga annabi Musa alaihi salam sai suke cewa da shi qali bi ulana rabbaka sai suka ce to roƙa mana shi mahaliccin naka yubayyin lana ma hiya yi mana bayanin wannan sanuwa da take magana mecece ita qala sai ya ce da su innahu yaqulu kanu dai Allah madaukakin sarki yana cewa innaha baqaratu ita wannan sanuwa da kuke so a gaya muku wata irin sa ce la faridun ita ba tsohuwa ba guzuma wala zikrun sannan kuma ba karama ba wanda take karama sosai awanun baina zalika tana tsakatsaki tsakanin tsohuwa da matashiya fa'alu ma tu'marun kuje ku aikata abinda aka umurce ku ku aikata qalu basu tafi ba sai da suka ƙara cewa da shi ud'u lana rabbaka sake dai yanzu ma ka ƙara roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha mun yarda tana tsakatsaki ba tsohuwa ba ba kuma yarinya ba to amma wata kala ce gaya mana launinta dan da mun je mu gane ta qala sai annabi Musa alaihi salam yace da su ya qulu Allah ta'ala yana cewa innaha baqaratun ita wata sadiya ce safara wanda take fadi faqi'un launuha tana da dan tsakatsakin launi tasurrun nadirin tana faranta ma duk wanda ya kalle ta zai ga tana da launi mai kyau mai daukan hankali wanda yake faranta rai maimakon su tafi suka ƙara cewa qalu du'u lana rabbaka sake roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya yi mana bayani mecece ita dai wannan sa saboda innal baqara tashabaha alaina lallai mu mun je mun tadda shanu sun yi mana kamanceceniya da yawa wa inna insha Allah kanu dai tabbas da mu dinnan in Allah ya yarda in kai mana bayani la muhtadun muna kasancewa masu shiriya qala sai ce da su innahu yaqulu Allah ta'ala yana cewa innaha baqaratun ita wata irin sa ce la zalulun ba horar riya ba tutirul arda wanda take wato tutirul arda take aiki a ƙasa wala tasil harta kuma ba a aiki da ita dan shayar da shuka musallamatun lafiyayya kubutacciya lashiyata fiha babu wani aibi babu wani sofani a tare da ita qalu sai suka ce al'ana jita bil haq yanzu ne ya kai Musa ka zo da gaskiya fadabuha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alun kai ka ce ba ma za su yanka ta din ba ko a lokacin da suka yanka wannan shine tarjuman ma'anonin ayoyin da malam ya karanta mana ayoyi guda hudu a jere abinda waɗannan ayoyi suka kunsa a takaice shine Allah subhanahu wa ta'ala bai gushi ba yana bayani irin tangarewan bani Isra'ila da yawan tambayoyin da suke yi wanda a jiya mun faɗa muku hatta mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da Allah ya hane mu akan yawaita tambaya akan abin da ba shi da amfani domin yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tas'ukum kada ku yawaita tambaya ya koma su imani akan wani abu wanda in aka bayyana muku to zai bakanta muku rai hukuncin sa ba zai muku dadi ba a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki yayi muku shiru akan wasu abubuwa ba dan mantuwa ba sai dan su kasance rahama a gare su to su bani Isra'ila ba su yi aiki da wannan shari'a na annabawa ba shi yasa suka matsa da tambayoyi shine sai malamai suke cewa musamman al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama yace lokacin da suka matsa da tambaya shi ma Allah sai ƙara matsa musu akan kawunan su domin yace da a ce sun yanka sa tun a karan fari da aka ce Allah na umurta ku yanka sa to da duk waɗannan abubuwa na wahala da aka rinka dora musu daga baya hakan ba zai kasance ba wanda wannan ita ce fahimta Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara da a gare shi da wasu da yawa daga cikin magabata suka ce amma sakamakon matsa wanda suka yi makan su sai shi ma Allah ya ƙara matsa musu domin su gani kamar yadda muka ji ke cewa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ai kai mana bayanin wannan wasu sani da kake cewa mu yanka da maimakon kawai an ce su yanka sa su yanka a'a su sai an gaya musu wacce ce wai a siffanta mu Abdullahi dan Abbas yace da sun dauki ko san da tafi kowace kusa da su sun yanka a wannan lokaci da duk wannan tsanani da wahala bai taso musu ba to kamar haka abun yake a yau a duk wanda yake kauce ma shari'a ta wahayi dukkanin abin da aka samu nasi na hadisi ko aka samu aya ta alqur'ani ko da nasin nan shine mafi gajartan nasi ta fuskan kalmomi amma ya fa'idantar da wata ma'ana na umarni ko hani to zaman lafiyar musulmi yayi rubu da wannan abin da umurni ya nisanci wannan abin da aka hana shi shi kadai ne hanyar da zai tsiratar da duk wani mutum daga fushin Allah zuwa ga yabuwar rahamar sa amma duk mutumin da za a ce ga wa'ayi ga shari'ar ma'aiki ga alqur'ani ko ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mutum ya fara kakale-kakale da neman juni da nuna boko da tilike da iyawa da zamanantar da wahayi shi wahayi ba a zamanantar da shi mu a addinin musulunci baya shine shari'a ba gaba duk wanda ya kalli gaba kiyama yake fuskanta to za a samu kasratul fitan yawan fitintunu masu halakarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk ya labarta a sunna a addini a shari'a baya ake komawa sannan a ci nasara ba gaba ake kallo ba saboda duk wanda zai kalli kyalekyalen zamani ya ga wai sai an zamanantar da addini sannan za a ci nasara to wannan mutum ya hau kan karaga da goda da gwadabe wanda zai taka ya fada zuwa cikin halaka saboda an riga an gama cike addini a baya Allah ta'ala yana cewa thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun riga mun dora ka akan yanayi shine doka gurbin shari'a gurbin doka shine shari'a mun sa ka wasu abubuwa mun hana ka wasu abubuwa fattabi'ha kabi wannan abu da muka saukar maka na saka ko hana ka kuma wahayi ya riga ya yanke daga mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka babu mutumin da zai ci nasara a addinin musulunci sai idan baya yake dubawa a wurin bautar Allah ba gaba ba in ka ce za ka kalli gaba kwakwalwarka ma za ta dagule ta lalace har ka koma kana zagin Allah ba ka kana zagin shi ba yanzu a wannan zamani da muke zaune ba ga fankoki na hura ku ba ba ga motoci kuna hawa na alfarma ba ba ga gidaje kuna zama a cikinsu ku yi oda abinci nau'i daban-daban wanda da babu shi ba to yanzu sai mu kalli wannan mu ce sadadiyan wannan ya fi daraja wannan zamani ya fi daraja fiye da na lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake hawara kumi a hau alfajari a ci gurasa a shiga sahara da zafin rana yanzu za mu kalli wannan kyale-kyale sai mu ce da shi ne wannan zamani ya fi wancan na baya ko shakka babu duk musulmin da ya auna addini da wannan ya san ya halaka domin Allah ta'ala ma ya kira birni da wayewa a wancan zamanin ne ba a wannan ba domin ya ce bai taba aiko wani manzo ko annabi ya face min ahlil qura sai dan birni can ta gariya a lokacin kuma Allah ya san babu jirgin sama babu satellite babu internet babu wayar hannu amma Allah ya kira wancan lokacin da suna birni da wayewa me yasa saboda wahayi yana sauka a wannan lokaci to har a yau duk wanda ke kokarin damfara rayuwarsa da zamanin wahayi to maraba lalle da wannan mutumi yana kwaka da shari'a amma duk mutumin da zai kalli zamananci har a wayi gari yana kallon masu addini wasu da ke kan mutane wasu wanda suke ba wayayyu ba ta sa hijabi da niqabi ta yi shiga ta kamala kaji tana cewa idan su za ta iya takura ma kanta to ki kwantar da hankalinki ranan takura ma kanki na nan ko kin shirya ko baki shirya ba domin akwai ran da za a sa miki hijabi da niqabi da safa duk a haɗe shi ne likafanin da za a rufe ki da shi tun daga samanki za a naɗe a ɗaure ki a ɗaure kasanki a kuma dawo da igiya cibiyanki a ƙara ɗaurewa a wannan rana ko kin ki ko kin so an sa miki hijabi ko kin ki ko kin so an sa miki niqabi ko kin ki ko kin so an sa miki safa kuma an ɗaure ki babu abin da zai kwance kin banda kyakkyawar aqidanki da biyayyanki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka dubi da shari'a da bibiya ga annabawa shine shari'a shi yasa Allah subhanahu wataala da ya kawo waɗannan mutane yake cewa da suka tambaya suka ce ai musu bayanin wasu irin sa ne shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa ka ce da su sa ce wanda take ita ba babba ba wanda take ta tsufa ta je ne babu bargo a jikinta sannan ba karama ba irin wanda matashin sa ba zai iya barbaranta ba ma'ana dai a nan da ce kamar wanda suke tsakanin teenagers kenan ko a cikin mutane na ga su ne lokacin da kun ga ko a lokacin tarbiyyar ya'ya yake da matuƙar wahala lokacin da ya'ya suke tsakanin shekara 14 16 18 din nan a lokacin nan shine wayo Allah kaina saboda duk kusa abin da kika gina za ta iya watsi da shi ta kama gabata duk yanda take a ba sai ki ga kaman ba ita ce ajiya ba saboda tana ji ita ma yanzu kirjinta ya fara nauyi irin naki
za ta taura a tamfata fita a kalle ta za ta yi kaza to yanzu ta fara miki kallon ke wata bagidajiya da baki waye mai lususu ne ƴan zamani ke kuma kin riga kin kallako matakin kin san hatsari da fitinan da ke wurin dan haka hankalinki ba zai iya kwanciya ba da kika ganta a cikin wannan yanayi in namiji ne yana ganin babu wani gagararre sai barare ba wani waye-waye zai biyo tsakiyar layi ya falla maballin riganta ai masa magana ce wallahi sai mu tafi da mutum sai mu bazar da mutum sai mu shimfidar da shi sai mu sa masa karfi haka za ka fita da kai in mace ce kuma ka ana nifa an matsa min na san ciwon kaina ni ne kaza ya za a ce kaza jiya har ta fara ce ma wata yarinya zanin da mahaifiyarta ta kwance daga tai sallah ta kwance shi za ta daura ta ita ma ce sallah don tsabar rashin kunya wannan tsabar rashin kunya ne tsabar rashin tarbiyya ce mahaifiyarki ta daura zani sannan ta cire bayan ta cire ya kuma ta dauka ta daura shi malaman tarbiyya sun ce wani yana zubar da mutuncin iya bace sa'annan lokaci ta babu sai kaga ana sai an kira ka wunta na kauye sai a kira wane mata magana a tura ta gidan wane ja hankalinta to lokacin tana jin ta kawo karfi insha Allah ta'ala dauki wasu shekaru makamancin wannan dora mata a gaba ki gare in a can ta bi Allah za ta farin ciki a kan da tsufa ya fara kama ta matukar ta kuskura a baya ka zani to wallahi sai ce bakin cikin da sai ya fi abin da take tsammani Allah ta'ala ka shirya da matasan mu mazan su da matan su to da wannan yasa shi ne malaiki Allah subhanahu ta'ala ya ce awanun baina zalika wannan saduwa tana tsakanin girma ne da kankanta kuma malamai suka ce a wannan lokaci wannan gaba da Allah ya faɗa shi ne gaban da dabbobi suke samun ƙarfi mafi girma a rayuwarsu sannan kuma a lokacin ne suke fitar da asalin kyansu da diri wanda za ka ga da an kai su kasuwa sai ka ga ana rubugun tsiya saboda sun koshi Abdullahi dan Abbas yake cewa daga cikin fa'idan da za a samu a ƙarƙashin wannan aya shi ne har yau abin haka yake da mutum zai sanya takalmi wanda yake mai fati-fati ina ga shine yellow kenan ko kamar yellow haka amma mai haske wanda ya kusa da ya zama fari shi ake cewa fati-fati yace to har yau da a ce mutum zai sanya irin takalmi da irin wannan launi yace to da kaga yana ba shi sha'awa kuma ana da sha'awar a ringa kallon wannan takalmi saboda Allah ya sa farin jini a cikin irin wannan takalmi dan haka idan ba ta kai takalmin sallah ba sai ki je ki sayi mai gidanki irin wannan ko ba haka ba ne in zai siyo sai ki ce a siyo miki faƙi'un launuha ta surrun nazirina ko ba haka ba ya sai miki mai kyau wanda in ya kalla zai baki goron sallah bai san ya baki ba Allah ta'ala ya zaunar da ku lafiya Allah ta'ala sai safra'u faƙi'un launuha ta surrun nazirina yace ai ka kasance mai irin wannan launi ta faƙi'un launuha Abdullahi Sa'id bin Jubair Allah ya ji dauka da rahama yace ai abinda ake nufi da faƙi'un launuha shine launin ta tas yake babu wani abun kash ko da ba haka ba a cikinsa ma'ana da ka kalli launin da ya daukar maka ido ya baka sha'awa wasu daga cikin magabata suka fassara shi da cewa ai saboda kyawun launin ma har ya kusa da ya zanko kamar fari ya tashi daga wannan mai ruwan kwai ko ruwan dorawa da kuke cewa fadin Allah ta'ala da suke cewa innal basara tashabaha alaina mu waɗannan shanu sun yi mana kamanceceniya da yawa ai ma'ana suna nufin a bayyane musu ai musu bayani saboda dama yana daga cikin jarabawa in ba ku manta ba yana daga cikin dalilin da ya sa da muka zo karatu a cikin littafin al-aqida mun bayani akan bakance yin alwashi muka tattauna matsalar da malamai suka yi magana akai tsakanin yin alwashi ko barinsa a ƙarshe kuma muka tsaye akan cewa barinsa shi yafi mun sani alwashi shine mutum ya ce idan Allah ya yi min abu kaza zan yi kaza in Allah ya sa jam ɗina ya fito na ci 216 zan yi azumi uku a jere ko in Allah ya sa aka sa min rana da wani ne aure a wannan shekara kan ya ƙare satin farko azumi warwar har sai an yi bakwai wai dan Allah ya gane murnar cewa na samu wanda nake ne ko mutum ya ce kai wannan rashin lafiya duk ran da naje asibiti aka yi test aka ce babu shi to in Allah da sai nayi sadaka da sabuwar mota ta kun ji abin da girma ko wallahi saboda akwai lafiyar a jikin ku ne yasa kuka ji haka amma ku je asibiti ku tambayi mara lafiya ku ji zai yadda a cire cutar da ke jikinsa a karɓi mafi soyuwan abu a rayuwarsa ai in babu lafiya ba abin da ke yi to wannan ba kance malamin suka ce galibi idan mutun yayi shi yana samun wahala ana samun mushakka wurin cika shi sai kaga mutun ya sha wahala sosai sai an jarabe ka kafin ka iya cika ba kance sannan kuma suka ce kamar akwai karancin ladabi a ciki ka ce ma Allah in kai mun zan maka in baka yi ba fa ba ni na ce ba ba ruwa ma'ana maganan bahaushe walbani walbaka walhanani wannan hadisin ya tahara a bakin hadisin malam bahaushe to kwadan su da suka ce wa inna insha Allahu la muhtadun ai in Allah ta za mu shiryu idan kai mana bayanin wannan sa la muhtadun da suka ce ai da mu gane wannan sa da kai magana wasu suka ce suna nufin in aka gaya musu sanuwar suka gane ta kai tsaye to za su sallama daga yau ba su ƙara tono wata magana amma za mu ji za su tono ko ba za su tono ba wasu kuma suka ce a'a da ka faɗa mana mun sani kai tsaye sai mu kawo don Abuja ala sai annabi Musa ya ce da su innahu yaqulu innaha basaratun lallai ta sani wanda take ba kaskantacciya ba ne ta yadda aka kaskantar da ita ta hanyar yin noma ba ta huda ba san huda ba ne kun san yanzu in kika ga kin aika kasuwa an siyo miki naman sa kika ji da tauri to na farko dai Allah sa ba naman rakumi aka kawo miki daga zango ba in ko har kin tabbata naman sa ne to karshe an yi huda da ita ita ma jikin ta yana tauri kamar yadda dan adam yana motsa jiki yana aikin karfi za ka ganshi lafiyayye mai karfin jiki to su ma shanu haka suke idan suna aikin karfi za ka ga cewa wato asalin naman su yana yin tauri sosan gaske to wannan san Allah subhanahu wataala ya ce ba ta kaskanta ba ta hanyar yin aikin noma sannan kuma ba a tanaje ta don shayarwa ba akwai shanun da kuma don shayarwa aka yi su za ka ga ana tura musu tulu na ruwa ana shayarwa da su sai dai ita ta kasance sa ne abin girmamawa mai kyau kuma wanda suke cikin faranti babu wani aibi a cikinta wato ba fara ba ce tas ba kuma baka ba ce kirin ma'ana ba wata launi ce guda ɗaya ba kun ga wannan ku dole a sha wahala duk launin da aka ce ka gane sai ka ga an wahala a cikin shi haka ko mutum ne a ce wanda fara ce shike na an huta wanda baka ce shike na an huta amma ba hauki zai maka wani ya ce wankan tarwada to dai ka dinga tunani menene tarwada menene wankan shi menene kaza ai ba a ce kaza ba ai ba a ce kaza ba Allah ji dan kana rawu yace ƙarya mutum ke zai san gaya ma gaskiya ne to almuhim dai duk abin da zai wahalar da tunani ya zanto akwai jarabawa a cikin sa zai yi wa a dace zai yi wa mene a cikuci Allah ta'ala ka dakar da mu to bayan annabi Musa alaihi salam din yayi musu wannan abu qalu sai suka ce da shi al'ana jita bil haqq ai ma'ana yanzu ne ka zo da bayani a gare mu yanzu ne ka bayyana mana abin da zamu gane fa zabahuha sai suka yanka san wa ma kadu yaf'alun amma ba dan sun so su aikata ba ma'ana ba su ma so su yanka san ba sun fa gano din sun sha wahala sun san a baya mun faɗi cewa da suka tarar da wanda zai ba su saluwa me yace musu nawa ne kudin san sai an cika fatan san da zinariya kudin san kenan a sai in an yanka an fede a zuba zinariya makil cike da fatan san sannan a biya to yanzu da aka ce ga ta nan sun samu kuma sai suka fara tunanin to kudin mu fa ko dai za mu aje ta ne mu ci riba ko mu saba mu annabi Musa ne to amma muna so mu san waye kashe shi saboda shi ma wanda aka kashe yana da dukiya to Allah ta'ala ya ce wa ma ta biya fa'alu ba su ta aikata wannan yankan ba sun yanka amma ba da nufin sun so su yanka ba ma'ana sun nufin kar su yanka wannan sa din saboda gashi dai an musu bayani sun yawaita tambaya duk an ba su amsan tambayoyin su an muku bayani su yanka amma tare da haka sai da suka yi ne sai da suka yi ma'alla taurin kai ina ga sai mu karanta aya biyu na gaba dai zanto mana gaba mai kyau sai mu takaita a kansu fadin Allah ta'ala wa idh qataltum nafsan
wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
ومن ثم تفتح كرنتنا جمع.
ثم قضت قلوبكم من ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقر فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
Allah ta'ala ya ce a wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha kuma kutina lokacin da kuka kashe rai fadara'tum fiha sai kuka yi tuhuma da rikici da junanku a cikin wannan al'amarin kashe rai wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sanin dai Allah madaukakin sarki mai fitar da abin da kuka kasance kuna koyewa ne fa kunna duribuhu bi ba'dihha sai muka ce ku bige sa da wani sashi na wannan sa'a ka zalika yuhi illahu al-mauta kamar haka Allah yake raya matacce ko matatu wa yuriikum ayati kuma yake nuna muku ayoyin sa la'allakum taqilun yana mai tsammanin za ku hankalta Allah ta'ala ce kuma qasat qulubukum sannan Allah madaukakin sarki ya keke zukatanku suka kekeshe min ba'di dalika bayan duk waɗannan ayoyi da alamomi da aka nuna muku fahiya kan hijara sai ga zukatanku sun kasance tamkar duwatsu aw ashaddu qaswa ko ma sun fi duwatsu tauri da kangarewa domin wa inna min al-hijara lalle akwai daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru wanda yakan tsatsage a samu kubuga min hulma na koramai wa inna minha akwai daga cikin duwatsu ma ya shabbaku wanda yakan tsage fa ya khruju min kulma sai a ga ruwa yana fitowa daga cikin wannan dutse wa inna minha haka nan daga cikin duwatsu akwai wadanda lama ya bidu suka rinka faffadowa daga sama su fado kasa ba dan komai ba face min khashyati llahi dan tsoron Allah wa man llahu bighafilin amma ta'malun sai dai Allah bai kasance mai gafala da abinda kuka kasance kuna aikatawa ba hadin Allah malaukacin sarki da yake cewa idan kaltum nafsan kutina a lokacin da kuka kashe rai fadara'tum fiha sai gashi kuna sabani a sanadiyan kashe wannan rai mun tuna kissan ai a farkon ta ajiya ko na mutumin da baya haihuwa bai da da in banda dan dan uwansa da yake rike da shi sannan kuma yake kwadan ya ci dukiyarsa duk mun yi bayani ajiya to shine Allah ke tunatar da su wancan ka'asa da suka yi yace ku tuna lokacin da kuka kashe rai fadara'tum fiha sai gashi kuna wasu malamai kace ikhtalaftum kuna sabani akan kashe rai din waye kashe ta wasu kuma kace sai gashi kuna jayayya wasu ku tuna jingina mu wasu in mun dauki kissan farko da aka ba mu ajiya na cewa yaron da ya kashe wannan mutumi ya je ya aje shi a kofar gidan wani mutum yace wannan mutumin ne ya kashe shi kun ga fadara'tum fiha sai dauki ma'anar ikhtalaftum fiha sai ga kuna rigima kuna husuma kuna jayayya da junanku dan wane ya ce wane ya kashe masa dan uwa idan kuma mun dauki kissa ta biyu da aka kawo a jiya na cewa annabi Musa ne alaihi salam ya ga wannan gawar a tsakiyar hanya ya zo yana tambayar wane ne ya kashe shi aka tara ku sai mu dauki ma'anar ikhtalaftum fiha kenan ma'ana kun yi sabani akan ta wannan dukkanin malaman tafsiri magabata sun fassara ayar da haka Allah ya saka musu da alkhairi sai Allah ta'ala ce wa idza kuntum nafsan fadara'tum fiha ai kuna jayayya wasu kuna cewa ku ne kuka kashe su wasu kuma suna kallon waɗannan su ce a'a wallahi ku ne kuka kashe wani wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun ma kuntum taktumun sanin dai Allah ne fitar da abinda ko kasance kuna koyewa a zukatanku zai bayyana ta hanyar wannan sa idan an zo an yanka ta za mu ji yadda ya kasance a gaba bayan duk wannan yanka sai Allah ya ce fa kunna duribuhu bi ba'dihha ku dauki wani sashi na wannan sa da kuka yanka ku bigi wannan mamaci da ita ma'ana Allah ta'ala ya faɗi wannan domin ya nuna musu wani abu wanda ya saba mu al'adar da suka sani saboda Allah ya nuna musu ilimin sa ya isa akan dukkan komai kuma ya tsara nuna mana mu al'umma Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa akwai wasu abubuwa da aka gaya mana na gaibu wanda za su zo su faru a nan gaba za su zo su kasance kuma sun saba mu al'ada wasu fa a nan duniya wasu a filin alkiyama Allah na kawo waɗannan saboda ki gaskata abin da zai zo ya faru daga cikin abin da zai faru shine Allah zai umurci hannunki bayani akan abin da kika aikata da shi a ranar alkiyama. Allah zai umurci gaban jikinki su yi bayanin abin da kika yi da su na saban Allah kuma za su yi magana. Allah ta'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. A ran alkiyama Allah ta'ala zai ce za mu rufe bakin dukkan mutane wa tukallimuna aydihim sannan mu umurci hannayensu su ba da labarin me aka aikata da su. Wa tashhadu arjuluhum sannan kafafuwa za su yi bayanin idan aka je da su sai sun gaya ma Allah. A wani wurin ƴan wuta idan suka gama gabansu na magana farji ya yi magana ba goshi ya yi hannu ya yi baya ya yi ƙafa ya yi kai ya yi ido ya yi hanci ya yi magana sai su tsorata. Allah ta'ala ya ce sai su ce wa qalilu jududihim lima shahidtum alayya kan wannan bala'i har ina yanzu hannu me ya saika magana ke ƙafa dan me ya faru. Gabbai suna ba da shaida kuma gab da za a shiga gidan wuta. Gashi nan ina ga cikin suratul zukhruf Allah ta'ala da kanshi ya ce qalu sai su ce antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Ga ina Qur'ani ba hadisi bane balle kice bai inganta ba Qur'ani. Allah ya ce cikinki gabanki za ku ce Allah da ke iya sa komai ya magana yau shi ya ce mi shaida a kanki. Da ku karki mamaki ba wani abun mamaki. To kamar haka yasa Allah ya kawo wannan kisan da yace a bugi wannan matacce da wannan bangare na sa saboda ko ga abin da ya saba mu al'ada dan akwai sauran kallo a gaba shine ranar alkiyama. Akwai ranar tashin hankali da shiga wahala. Allah ya ce wa sa'atu adha wa amr. Alkiyama ta fi tsananin wahala ta fi kunci da bacin rai da damuwa. Yan aljanna ma na jin ina su dawo su ƙara jarta aiki ina ga wanda bai kyautata ba. Allah ka kyautata ƙarshen rayuwar mu. To shine Allah subhanahu wataala ya ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta. Kamar haka Allah mana hukuncin sarki yake rayar da matattu. Ta yanda sanadiyan bugun sannan da suka yi sai ga Allah mana hukuncin sarki ya rayar da shi sai ya ce wa yuriikum ayatihi kuma ya nuna muku alamominsa. Menene alamomin? Zan tashe ku bayan kun mutu. Za ku dawo. Za ku zo fa inna ma hiya zajratun wahida. Allah ce busa ne guda ɗaya zami girgiza ɗaya ce. Fa idza hu sai kaga mutane bisahira qirara sun taso a fili fanfalaki ba gida gaba ba gida baya. Kazalika wa yuriikum ayati yake nuna muku ayoyinsa. Menene ayoyin? Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah ne ya halice ku daga rauni kana jariri dan tayi yanzu aka aje jariri a kasan fankan nan me zai faru kafin a tashi ya dinga mura har kaji ana ma alamar pneumonia ya kama shi me yasa ba karfin jiki. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sai ga karfi mutum na iya makan shi komai yana jin ma kaman ba zai taɓa wani rashin lafiya ko gajiyawa. Ana cikin tafiya kuma thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba sai kaji an fara sannu baba ya a hankali biyo ta nan ne karki zani alhalin da ita ake kai amarya da ita ake shiga kasuwa da ita ake kaza da ita ake kaza. In namiji ne kaga kafafuwansa uku ya hada da sanda idansa hudu ya hada da gilashi tun yana zuwa masallaci da kanshi sai ya yanke shawara sai baban motoci sun yi yawa tsallaka titi na maka wahala ka rinka sallah a gida. Alhalin da kila shine nan ba taran kwallon unguwar in za a je kwallo in dai an fito da shi kawai an san an ci wasa an gaba. Amma yanzu gudu ma ya zama tarihi a rayuwar. To wannan rayuwar wanda ya ci sa'an ta ci ribanta shine wanda ya amfani da ita wurin bin Allah. Ba wata ni'ima a duniya da take dawama da kuke gani. Aro Allah yake bayarwa kuma zai karba a gare shi. To shi yasa Allah ce wa yuriikum ayati. Allah na nuna muku ayoyinsa yana nuna muku ayoyinsa da alamominsa. Cewa shi ke kashewa shi ke rayu kuma babu mai guduwa ya tsira face in wurinsa zai koma. Duk inda za ki ba za ki tsira ba sai dai in wurin Allah ɗin za ki koma. La man ja'a wa la man jamirhu illa ilayhi. To shi ne Allah ta'ala ya ce la'alla Allah kadhalika yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ana tsammanin za ku hankalta sakamakon wannan. Shin da Allah ya sa duk wannan abu ya faru bani Isra'ila suka yi aikata wannan yankan sun suka sha wahala suka kashe dukiya suka bata lokaci suka yi rikici da juna bayan wannan sun shirya sai Allah ya ce tumma qasat qulubukum abun mamaki sai gashi kuma suka san ku sun keke shi maimakon shirya sai gashi sun keke shi kuma wallahi haka abun yake har a wurin mu a yau wallahi da yawan mu ni ina fahimtar da yawan ƴan Najeriya Allah ya bar cikin talauci saboda samu aljanna saboda da yawa daga cikin mu idan Allah ya ni'imta mu butulci muke masa butulci muke masa in mace na shiga ta mutunci da an ba ta ni'ima sai kaga ta canza kawaye ta canza unguwa ma wata ma tashi take daga unguwa sai ce yayi geto da yawa na san matar da aka sai masa gida na miliyoyi ta zo ta ce gidan yayi danyi amma kawayenta abun kunya ne ta shigo da kawayenta wannan unguwa ba za ta iya ba da adireshin ta ta ce a wannan unguwar take ba haka aka fasa cinikin ta manta nan gaba kaɗan za a sa ta a wani rami wanda bai wuce dira'i ɗaya a gidan da ba ta yi ta kwanta da faɗi ba sai dai ta kaifi ka gama ta bi duk hanyoyin saban Allah da tana asin yanzu ana to ai ita kan gashin ta fito ya kamata ta ƙara gashi ta kaza tun da kaza shikenan ta shiga cikin wanda annabi yake tsine musu masu ƙarin gashi da masu yin mushriya da masu kaza duk wanda annabi ya ce ya tsine musu da me yi da wanda aka yi ma wallahi tallahi gab da azumin nan ina rantsuwa da Allah mun yi jana'izan matan da muna makabarta za mu rufe ta aka aiko wai ga gashin kanta ya an ce mahaifiyarta ta ce ko za a rufe ni wata ta ce wallahi attachment ne fa ta mutu da shi shi ne aka yi ta rikici a gidan za a rufe ta da attachment ko za a cire shi ta mutu da attachment a cikin tsinuwa muna makabarta sannan mahaifiyarta sa a leda ta ce a kawo ni ban ma sa attachment din ba ne sai daga baya mata suke gaya mana wallahi attachment ne mutuwa ta yi matar ba ta da kirki Allah dai ya gafarta mana yakin bar mummunan shaida da an bato a baya ina amfanin irin wannan rayuwa ina amfanin irin wannan ina za ki kai fanki ana magana a cire ko kar a cire a karshe ne sai aka wai a yanke kar ta je kabari da shi to ai ubangiji mai kabarin ya kanta ka shi kuma mala'iku sun riga sun rubuta ta sa da sai kuma ya za ku iya goge rubutun mala'iku ne Allah ya ce wa inna alaikum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun Allah ce a tare da ku wallahi akwai marubuta ko ban daki kika shiga suna rubuta abin da kika yi kiraman suna da karamci ba mutanen banza ne da za su yi miki sharri ba hafidina suna kiyaye da ke duk abin da kike da na duhu da na haske da wanda kika yi da wanda kike shirin ran sallan nan zaki kulla tsiya da shi wallahi sun sani kuma sai sun rubuta wallahi sannan Allah ya ce duk bayan sun gama rubutun wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada kowa sai ya ga abin da ya aikata a halarce ba tare da Allah ya zalunci kowa a cikin mu Allah subhanahu wata'ala ya ce sai gashi zukatan sun kekashe min ba'di dalika bayan duk waɗannan alamomi da ayoyi da Allah ya nuna musu wa hiya kal hijara sai ga zukatan su saboda kekashewa kai ka ce duwatsu ne au ashaddu qaswa ko ma sun tu duwatsu asalin kekashewa kun ga wannan yana gaggata hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ala ku saurara a cikin jikin dan adam akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ta lalace yace dukkan ne dukkan jiki ya lalace yace ku natsu ku saurara ku bani hankalin ku wuri daya domin shari'a nake gaya muku in kun bi ni za ku dace in kun saba mun za ku shiga matsala shi yasa yace ala in balarabe yace ala ka fa bani cikakken kulawa da hankali wuri daya kar ka yarda abin da zan faɗa ma ya saura ya kaba ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye mu a farkon hadisi yace ku saurara da yazo gaba mai muhimmancin yace ku fa ƙara saurarawa yace zuciya ce wannan abu in kin biye mata halaka ki zata in kin biye mata za ta kai ki ta baro in kuma kin jatta ta sai ki samu ladanda ladanda wanda dai yayi aiki ma ba zai same shi kun ga amfanin gyaruwar zuciya ke da ninya kadai kai ki samu ladanda wani mai aiki bai same shi to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo al'amalu zuciya al'amali ne mai ban wahala kwarai da gaske kuma ki sani rainan zuciya aiki ne mai girma, kuma aiki ne ba na rana ɗaya ba. Idan kina so zuciyarki ta yi kyau, wallahi sai kin wahala sosan gaske. Wannan ita ce gaskiyar magana. Sai ki rinka shayar da ita da wahayi, shine karatun Qur'ani. In kina so zuciyarki ta samu walwala da nutsuwa da iya amsan saƙon Allah, za ka sa miki fariza insaniya. In kina karanta Qur'ani, duk inda Allah ke so a fusata, ba za ki san san da za ki fusata ba. Duk inda Allah ke so a yi haƙuri, ba za ki san yadda aka yi ma kika yi haƙurin ba. Duk inda Allah ke so a yi haƙuri a daji, sai kika kin tsaya, kowa ya tafi ke kin tsaya. In an tambaye ki ya aka yi, ke san ki ba ki iya sanin ya aka yi ba. To wannan karatun Qur'ani shine yake yin naso, ya mai da zuciyarki wani dausayi da yake karɓar saƙon Allah. To ashe shi yasa Allah ya ce sun makasar kulubuku, kun ga bai ce an kusa kun ba, sai ce zukatan, ya ishara zuwa ga zuciya, saboda ita ce ɗan adam. In zuciya ta yi kyau shi ke, in zuciya ta lalace ko an samu matsala. Daga cikin gyaruwan zuciya karatun Qur'ani, yawan ambaton Allah, yawan istighfari, sannan babu abin da zai gyara miki zuciyarki, wallahi sai kin zauna da mutanen kirki, kowa ce ce ki. Matuƙa za ki nisanci zama da salihan bayi, waɗanda ganinsu ke tuna miki Allah, maganganunsu ke sa miki jin tsoron Allah. In kika nisanci irin waɗannan mutane, to rayuwarki ta shiga matsala. Dan duk lokacin da kika zauna cikin mutanen da kullum faɗaitar da ke duniya suke yi, ko ba su buɗe baki sun ce miki ke so duniya ba, za su aikata wani abu. Yanzu ke misali, mijinki ba wani mai wadata ba ne, na a zo a gani. Ke ba kina da halin ɗaura wasu atamfofi ne masu tsada ba, amma duk ƙawayenki daga wanda suke ɗaura leshi ɗan 250,000, sai mai ɗaura a kan faɗan 70,000 ɗan 100,000 kaza. To in Allah ya yarda, ana nan za ki ga kawai ke kuma rako wasu duniya ne ga masu duniyan nan. Sai Allah ya baki ya baki ya baki, ke kuma ki dinga butulci kina kallon ba a yi miki ba, ba a yi miki ba, ba a yi miki ba, har ki haɗu da ƙasan kabari. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ba a zama da mutanen da ƴan duniya ne, ba a zama da mutanen da hanminsu, manufarsu ita ce duniya. Ana iya mu'amala da su, amma ba a zama da su. La tusahib illa mu'mina, kar ki yadda ki kawa da kowa sai mu'mina. Kar ki yadda ki zauna da kowa a matsayin ƙawalliya, wallahi sai mu'mina. Ki zauna da wacce yau da za a ce ita za ta sa ki a kabari, ba za ki nadama ba. Ki zauna da wanda kin san yau in kin mutu za su tashi a kiyamun layli, su sujada, su roƙa ma Allah gafara, su nemi cetonki a kan gawanki. Amma mutum ya mutu ka duba ka ga duk ƴan tasha ƴan duniya a kan gawansa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na rantsa da girman Allah, ni ba waɗanda nake buri a rayuwa su tsaya a kan gawana kamar ustazai almajirai ƴan uwana. Ba na buƙatar honorable, ban buƙatar excellency. Kuma so mana da masu karanta kiyamu, masu karanta Qur'ani ala al-layli wa atrafan nahar. Ku nemo mana masu cin halal din nan suna nisantan haram. Ku kawo su ku ba su gawanmu, ko ba wanda ya zo ku miƙa musu, mu mun gode ma Allah. Su yi jana'izanmu, su tsaya kan gawanmu, su tausaya mana, su yi mana kuka, su roƙa mana gafaran Allah. Wannan ya fi mana a kira mana wani wanda yake bai iya ambaton Allah, sai karatun jarida ba Qur'ani. An ba mutum Qur'ani ya riƙe shi upside down. Za a shiga taro mutum ya ce wai don Allah an miƙo Qur'ani, ni kar ka miƙo mu. Aka ce me yasa ka yana confusing dina, ban san ta haka ake riƙe shi ko ta haka ba. Musulmi baligi bai hankali. To ki zauna da mutanen kirki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk mutumin da ya mutu aka samu mutane 40 waɗanda ba sa shirka, suka yi masa sallah, Allah zai sanya ceton wannan mutumin a hannunsu. Idan baki zauna da bayin Allah ba, ta ina za ki same su? Ta ina za ki samu? Mutumin da rufan kasuwarsa ya kafa laya, ya buzna laya a kasuwa, ya yanka, ya yi ma'awanin Allah yanka, ta ina Allah zai ba da ceto a hannun irin wannan? Mutumin da siyasansa boka ke sa shi yake hana shi, mutumin da yana kan mulki ma sai ya ji an masa wankan sihiri, ta ina Allah zai ba shi ceto a kan wannan? Ki zauna da mutanen kirki, ko da ku suna cin zogale su sha ruwa ne ba su da abinci, wannan duk a nan gidan ne da ta wuce nan. Annabin Allah yana ɗaura dutse a cikinsa saboda yunwa. Sai ne duk mutumin da ke da ingantacciyar aqida, ahlus sunna, wanda yake sunna baya sunsuna, ya ɗauki abin da ya mai daɗi ya ajiye wanda bai masa ba, wannan ba ahlus sunna ba. ahlus sunna namijin gaske ko da mata ce namiji a babin sunna wanda annabi ke sa shi annabi ke hana shi wallahi ku nemi irin waɗannan mutanen ko kudi ake biya a jin da suke ku biya ku je ku zauna da su saboda akwai alkhairi tare da su dan su ne magada annabawan Allah Allah subhanahu wataala karshe yake cewa wa inna minha ma tashaqqaqa yakhruju minhu al-ma wa inna minha ma yahdhi min khashyati Allah akwai daga cikin duwa wanda ke faduwa saboda tsoron Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun kusani ya ku bani Isra'ila Allah bai kusance bai kasance mai rabkanwa game da abin da ke aikatawa na jayayya da annabawa da ƙaryata ayoyin Allah ba sannan kuma al'umman da za ku biyo bayan su ku san da wannan to shin bayan duk faruwar waɗannan abubuwa da suka faru da duk abin da annabi Musa ya yi da aka zo ƙarshe me ya faru sun yi imani ko ba su yi ba sun amsa me ya faru sai Allah ya kai mu tsawon rai kuma insha Allah ta'ala idan muna cikin waɗanda aka birne su a cikin ƙasa kafin shekara mai zuwa Allah ka yafe mana Allah ka karbi ɗan abin da muka yi ba don halinmu ba Allah ta'ala kar ka kalli munananmu ka kalli tausayinka da rahamarka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah da tokarki ya yafe mana abinda kuma abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana abinda muka yi daidai Allah da tokarki ya amsa mana na sani a duk irin wannan majalisi a kusa ko a nesa wani sai ya ji ka faɗi wani abu tamkar da shi kake yi Allah shaida ne ni dai ban taɓa zama a nan da nufin in faranta ma wani mutum ko in bakanta ma wani ba idan an samu haka to wanda ya ji an mai ba daidai ba Allah ya ba shi haƙuri wanda kuma yake ji abin da aka yi daidai ne zai roƙa mana rahama da dacewa daga Allah tabbas ba za a taɓa rasa kurakurai a cikin abubuwan da muka faɗa ba saboda muna da ƙarancin ilimi sannan kuma ba mu ne muka dace mu zauna irin wannan wuri mai bayani ba sai dan a rashin ruwa alulala Allah aka yi taimama don haka idan an rufi wani abu na kuskure da muka yi a cikin karatunmu muna marabana ne ga dukkan mutumin da ya mana gyara ta hanyar da ta dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته